break the rules.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da dare. Hawa shirin ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa cikin shirinmu na daren yau Talata 7 ga watan Mayu shekarar 2024. A bangaren rahotanninmu za ku ji yadda 'yan Najeriya ke ganin rage farashin kuɗin wuta na rukunin ban-A. Ko kusa ba zai wani tasiri a zo a gani ba, idan aka kwatanta da yanayin matsi da kunci da aka jefa 'yan Najeriya a ciki.
Gaskiya wannan karin wuta da aka yi ba mu ji daɗin sa ba. Ragin da aka yi ma bai da wani impact gaskiya.
Za kuma a ji cewa gwamnatin Niger ta rufe wuraren haƙar kwal mallakar ƙasar Sin, wato China.
Akwai wasu 'yan ƙasar Sin da wurinmu na Kiyo na Faso aka ba su permi, suka je suka gina ramuka wanda ake fidda zinariya, suna sa wani produi.
Sai a kasance da mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni a cikin shirin. Muna kuma tafi da shirin Allah ɗaya gari bamban tare da Ramatu Garba. Amma fa duk sai bayan an saurari cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Hukumomin ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya sun ce an rufe mashiga guda biyu na Rafa da Karim Shalom da ake bi a kai ga shiga zirin Gaza ga mutane da kayayyaki a ɓangarorin biyu, lamarin da ya katse hanyar rayuwa ga fararen hula fiye da miliyan biyu a yankin Falastinu da ke fama da rikici. A halin yanzu ba mu iya kai ga mashigar Rafa, inda sashen Gokad na ma'aikatar tsaron Isra'ila ta datse hanyoyin baki daya da ya hana mu gudanar da ayyukanmu, in ji kakakin ofishin shirya ayyukan jin kai Jens Lerg. Kogat shi ne sashen shirya ayyukan gwamnatin Isra'ila a yankunan Falastinu. Hakan da yana nufin an rufe muhimman hanyoyi da ake bi da kayayyakin jin kai zuwa cikin Gaza, in ji shi. A yau Talata ne Lerk ya faɗa wa manema labarai a Geneva cewa Rafa ita ce kadai hanya ɗaya tilo da ake shiga da man fetur, yana mai cewa yanzu haka babu mai da motocin dakon kaya za su iya shiga da kaya a cikin Gaza, kana babu mai da za a zuba wa injin janareto da sauran na'urori da mahanyoyin sadarwa. Baki ɗayan aikin jin kai ya shiga cikin babbar matsala. Kasar Belarus ta faɗa a yau Talata cewa ta fara gwada ƙarfin sojanta domin tabbatar da ta shirya girke makaman nukuliya da zaran shugaba Alexander Lukashenko ya bada umarni. Sanarwar na zuwa ne wuni guda bayan da ma'aikatar tsaron Rasha ta ce tana shirin gudanar da wani atisayi a kan dabarun nukuliya. Belarus ba ta da wani nukuliya, amma ta amince ta ɗauki bakoncin atisayin nukuliyar Rasha a kan ƙasarta da aka cimma a shekarar da ta gabata, yayin da yaƙi da Rasha ke yi da Ukraine ke ƙara rancaɓewa. An tura makaman nukuliyar Rasha da dama zuwa ƙasar Belarus a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma shekarar da ta gabata, in ji shugaban na Belarus Lukashenko a cikin watan Afrilu. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a watan Yunin bara cewa Moscow ta ajiye bama-bamai a Belarus a matsayin kashedi ga yamma. Lukashenko ya ba da umarnin bazata na gudanar da binciken sojojin da za su kula da makaman. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Rahotannin farko na cewa akalla mutane biyu sun mutu, kana wasu guda 20 sun jikata a wani hari da aka kai da wuka a wani asibiti da ke kudu maso yammacin China. Harin ya auku ne a ƙaramin hukumar Xinjiang a lardin Yunnan. Rahotanni na cewa an kama mutumin da ake zargi da kai harin. A cikin 'yan shekarun nan ana samun hare-haren wuka da dama a China, har da wani da aka kai a cikin watan Yuli a kudu maso gabashin Guangdong, inda aka kashe mutane 6 kana mutum ɗaya ya jikata a wani hari da aka kai a wata makarantar yara 'yan mitsi-mitsi. A yau Talata ana ci gaba da aikin neman ma'aikata da suka makale ƙarƙashin wani bene da ake ginawa ya rushe a wajen birnin Cape Town a Afirka ta Kudu, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum 4. Kimanin ma'aikatan gine-gine 75 ne ke aiki yayin da ginin ya ruguje a jiya Litinin da rana a unguwar George mai tazaran kilomita 400 a gabashin birnin Cape Town. Wata sanarwa da jami'an birnin suka fitar ta ce sama da mutane 20 ne aka ciro karkashin buraguzai, yayin da har yanzu ba iya gano akalla wasu ma'aikata 50 ba. Sanarwar ta ce rukuni uku na ma'aikatan ceto ne ke gudanar da aiki a wurare uku inda ginin ya rushe. An kuma jibge karnuka masu sunsuno inda mutane suke domin ceto waɗanda suka tsira da ransu. Iyalan ma'aikatan da ba a gano su ba sun taru a ofishin gwamnatin birnin domin jin labarin halin da 'yan uwansu ke ciki. Ana nan dai ana gudanar da bincike akan makasudin rugujewar ginin. A ƙarshe, Amurka ta kori wasu 'yan ƙasarta 11 da ke zaune a wasu sansanoni a arewa maso gabashin Siriya, inda dubban iyalan mutane da ake zargin mayakan ISIS ke zaune a gurin, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau Talata. Wannan shine kora mafi girma da Washington ta yi daga waɗannan sansanonin ya zuwa yau, inji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wata sanarwa. Mutane 5 a cikin 'yan ƙasar 11 an maida su inda yara da waɗanda ba Amurkawa ba ke zaune. A irin wannan aikin, Amurka ta shirya korar wasu mutane 11 mazauna sansanin. 8 daga ciki ƙananan yara ne, za a maida su zuwa Canada, Holland da kuma Finland a cewar sanarwar.
Baba Yakub Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin da 'yan Najeriya ke ƙara matsa gwamnatin ƙasar lamba game da ƙara gasa musu gujiya a hannu da batun ƙarin kuɗin wutar lantarki, 'yan kasuwa da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun ce rage farashin kuɗin wutar na rukunin ban A ko kusa ba zai wani tasirin a zo a gani ba idan aka kwatanta da girman yanayin matsi da kuncin rayuwa da aka jefa 'yan Najeriya a ciki. Daga Abuja, wakiliyar Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton.
Batun rage farashin wutar lantarki a Najeriya dai na ci gaba da jawo muhawara mai karfi ne tun bayan fito da sanarwar da kamfanin rarraba wutar lantarki na Lagos, wato Ikeja Electric, ya yi a ranar Litinin 6 ga watan Mayun da muke ciki. Rahotanni dai sun yi nuni da cewa matakin da kamfanin Ikeja Electric ya fitar ya biyo umarnin da gwamnatin kasar ta bayar na amincewa da batun rage farashin wutar ga masu amfani da ke ƙarƙashin tsarin band A, biyo bayan kiraye-kirayen da 'yan ƙasa suka yi ta yi tun ranar 4 ga watan Afrilu da tsarin ya fara aiki. Wannan lamarin dai ya sanya 'yan Najeriya cikin wani yanayin matsi kuma rage kuɗin wutar lantarkin da aka yi ba wani tasirin da zai yi kamar yadda za ku ji daga bakin fitacciyar 'yar kasuwa kuma mazauniyar birnin tarayya Abuja.
Sunana Hajiya Aisha Abubakar. Gaskiya wannan ƙarin wuta da aka yi ba mu ji daɗin sa ba. Ragin da aka yi ma bai da wani impact gaskiya, kuma already yanzu ya riga ya shafi harkan kasuwanci, komai yayi tsada. Saboda haka duk abin da aka rage zaki ga bai da wani tasiri a ciki. Saboda haka gaskiya ina so in ja hankalin masu mulki a ƙasan don wannan haraji da ake sakawa yau a sa wannan gobe a saka wannan, gaskiya abu ne wanda ya gurgunta masu sana'a, kuma talakawa suna cikin halin ha'ula'i. Don Allah don Annabi masu mulki su duba su gani. Mu fa ba dala muke yi ba, kuma abin da muke producing ba zai isa a ce an biya wannan bashin ba da ake ta ansowa. Yau an so bashin ba tare da an taimaki lafiya ko wani abu ba, sai dai a an so a kashe. Ba zai yiwu a ce mun dogara mu an so bashi kawai sai dai a kashe ba. Saboda haka a tausaya wa 'yan Najeriya, talakawa suna cikin wani hali.
Mai sharhi akan al'amarin yau da kullum Malam Ibrahim Abdulkarim ya ce fitar da mataki a janye da gwamnatin nan ta dauki salansa ba abu ne mai kyau ba.
A sanya abu a janye na ganin ba aiki bane mai kyau na gwamnati. Akwai wanda akai musu albashi, akwai tsari na ma'aikatu, akwai na ma'aikata wanda ana biyan su aikin su, sune su yi bincike su duba kafin su fitar da abu. Bai kamata ana cewa sai abu ya je gaban shugaban kasa an sa hannu ya tafi sannan sai an ga kuma bannar da aka yi sannan sai a zo a janye. Misali shi wannan tarif din da aka janye, wannan ai tashin hankali ne mu wanda sun riga sun kori ma'aikatan su ko sun riga sun canza wani mashin da suke amfani da shi. Sannan kuma wannan a zo a ce kuma ba haka ake ci za a yi shi ba. Akwai abin da Bature yake cewa intellectual laziness. A ya kamata a ce mutane sun dukufa akan aikin su, sun yi abin da ya kamata kafin abin a fitar da shi a fuskar mutane kuma ya kawo rudani da tashin hankali.
A wani bangare kuwa masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Gurfi ya ce,
kamar yadda kika sani, a da ana shan wuta akan naira 68 a kilowatt a awa daya. Idan kika dauki ma'aunin aunawa, duk wanda yake da generator yana da diesel. Misali dan dauka ni, ina da generator wanda nake diesel kilo 30 yake bada, amma yawanci in ka sa mai ma bai wuce baka 25 ba. To a yanzu kana sayan diesel 1350. Kin ga kenan a duk awa daya yana ci man lita 4. Lita 4 za ta kama mun wajen 2500 da wani abu. Idan na raba shi a ciki da kilo 25, duk kowace kilo sai ta kama mun naira 218. Ni kenan idan zan tada generator a gidana. To ina ga ƴan kasuwa waɗanda suna son su generator ɗin nan kuma su samu riba. So da gwamnati ta kai shi 225 ba wai ba a yi lissafi bane, amma kamar yadda mutane suka yi kuka, gwamnati ta ce to ta rage, za a maido shi naira 206.80. An rage naira 18.20, wanda yake rago duka bata wuce kishi 8 ba. Idan kika diba wannan ragowar da aka yi, za a iya cewa ragowa ce wadda bata ta karata amsa ba, amma dai ana yi da kai yafi a ce ba a yi da kai. To gaskiya al'amari shine gwamnati ta ƙara diba ta ga in akwai wata makafa da za a yi ƙara rage mutane a rage musu.
Idan ana iya tunawa, a farko-farkon watan Afrilun ne gwamnatin Najeriya ta amince da ƙarin kuɗin wutar lantarki akan naira 225 kilowatt ɗaya a sa'a guda ga masu amfani da wutar lantarkin na band A, wanda farashin ya bambanta da saura matakan. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Halima Abdulrauf. Masu sauraro, kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a dusa da aka yi ra'ayi za a yi zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To madalla, yanzu kuma shirin zai shiga Nijar, inda gwamnatin kasar ta hannun ma'aikatar kula da ma'adanai ta ba da umarnin rufe wani kamfanin haƙaƙƙuwar mallakar kasar Sin, wato China, mai suna Sahara Sari, bayan samun shi da laifin gurɓata muhalli, kamar dai yadda za ku ji cikin wannan rahoton da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hamid Mahmud ya aiko mana.
Gwamnatin ta ɗauki wannan matakin ne na rufe wuraren haƙar ma'adanan zinare da ke arewacin ƙasar ne dai bayan da wasu dabbobi suka mutu sakamakon shan ruwa mai ɗauke da guba a wurin. Ma'aikatar kula da ma'adanan ƙasar ce dai ta bada umarnin rufe kamfanin na ƙasar China mai suna Sahara Sar, bayan ziyarar gani da ido da wata tawaga ta masu bincike, inda ta ziyarci wuraren kuma ta tabbatar da zargin da makiyayan suka yi na cewa guba na halaka musu dabbobi. Isa Hussa, mai garin Tamanit, ɗaya daga cikin garin da lamari ya fi shafa.
Masalar da muka samu kwana biyun gada suka wuce, akwai wasu 'yan kasar Sin da wurinmu na Kiyo na Faso aka ba su permi, suka je suka gina ramuka wanda ake fidda zinariya, suna sa wani produi, wasu abubuwa wanda suke fashewa suna aiki da su. Bisashenmu suna zawa suna shan ruwa wannan wanda suke fiddowa cikin rijiyoyi, ba su mushi wata kariya. Bisashenmu suna mutuwa, gaskiya bisashenmu sun jima suna mutuwa. Muka gane cewa ashe ruwan nan da mutanen gake zuba su ne suke kashe mana bisashe. Shi ne da an ka samu wannan matsala, mun ka kai kukanmu ga magabata. Mun ka yi magana, mun ka ce da Allah a kama wannan abu, matsalar ta yi yawa. Ga yanzu dai gendarmu da polisai sun je tare da delege, administrator delege na tablet, sun je sun sayar da wa'annan ayyuka.
Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun jima suna kokawa da yadda kamfanonin ƙasashen waje da ke haƙar ma'adinai ke gurɓata muhalli. Suleiman Bube, mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Agadez, ya bayyana gamsuwarsa da wannan matakin.
Rike kamfanin nan da aka yi abu ne wanda gaskiya mai kyau ne, saboda ai ba yau bane ba 'yan ƙungiyar farfalla sun sha kiraye-kiraye suna ce ma gwamnati da ya dakatar da wannan abin, ko a sa tsari cikin shi, saboda gurɓatar da muhalli da kamfanonin ruwan nan suke yi. Kamfanonin nan masu zuwa suna fidda ma'adanai, ko ince masu, musamman ma masu fidda zinariya, musamman kamfanonin na 'yan kasashen waje. Misali, in muka ɗauka 'yan China da suke nan suna fidda zinariya, diya wanda suke nan suna fidda arzikin ƙasar Niger, kuma lalle mu ba mu gani a ƙasa. Babu wani abu mai muhimmanci wanda za ka gani sun tai sun yi wanda tallafawa ne za su yi ga shi talaka wannan ɗan ƙasa wanda yake wajen nan da aka zo ana fidda arzikin shi. Kenan mu wannan guduri gaskiya ya mana daidai.
Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adaman dai sun jaddada buƙatar tallafin gwamnati ga waɗanda abin ya shafa domin taimaka musu maye gurbin dabbobinsu da suka mutu. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
An gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Masu sauraro, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla
wani gari
bai kai ga basu da nisa ba
wani gari
bai canja ja a suna
ba madalla masu sauraron mu assalamu alaikum Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gare banban. A Jamus, kamar sauran kasashen yamma, doka ta hana mutum ya auri mace fiye da daya. Kuma a wasu lokutan akan yankewa wanda aka samu da laifi na take wannan doka hukuncin dauri a gidan yari ko a ci shi tara. Bugu da ƙari yin biris da wannan dokar kan haifar da wasu matsaloli na tattalin arziki da kuma rasa wasu damarmaki ta fuskar shari'a. To koya 'yan Afirka mazauna Turai da addini da ma al'adarsu ta baiwa damar auren mace fiye da guda ke rayuwa a ƙarƙashin wannan dokar?
Al'adar ta riga ta bambanta ko ka zo nan doka mace daya suka ce za ka aura. Idan kuma ka ce wai mata ka ce ta biyu kana son ka kata nan gurin ba za a yadda ba. Ba shi a cikin doka.
Na yi aure mata biyu. Hukumar ai sai ka je ka samu problem shi ya zo a bincike ka. Shi wani bai zo amma ba akan ba ka kai auren ka.
Ni don kai nan na biyu. Shi zaman dokar don kan shi kamar kotu shi bai baka izinin wannan ba.
Maudu'in shirin na wannan makon kenan. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin da zai fayyace wa mai sauraro abinda dokar ta kunsa da kuma faɗi tashin da maza masu mata fiye da ɗaya ke yi da masu kansu matan da ke fuskantar ƙalubale a tsarin da ya hana auren mace fiye da ɗaya. Sunana Ramutu Garba Baba. Madalla, laifin auren mace fiye da ɗaya wato bigami a turancin Ingilishi laifi ne babba a akasarin ƙasashen yamma, batu ne kuma da aka jima ana cece kuce a kansa. Amma me dokar ta ce ya take shafar baƙi da ke zaune a waɗannan ƙasashen? Dr. Munsan Ibrahim malami ne a Jami'ar Cologne da ke Jamus kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullun. A nan ya yi wa muryar Amurka takaitaccen bayani.
Auren mace sama da ɗaya ba abu ne da yake faruwa kasafai ba a tsakanin 'yan Afirka ko in ce sauran al'ummar musulmai. Hakan kuwa yana kasancewa ne saboda kowa ya san ba abu ne da doka ta halatta ba, sai kuma tsadar rayuwa. Tunda kamar dai a tsakanin musulmai zan iya cewa miji ya san cewa haƙƙinsa ne ya ɗau nauyin matar da ya aura, ciyarwa, tufatarwa da muhalli. To idan za ka yi wa mace sama da ɗaya wannan abin da watakila mahad ƴaƴa da za ku samu abu ne ba mai sauki ba. Shi yasa abin yawanci yana faruwa ne da sanin mata ta biyun da za a aura, ita ma don maslahatta ko kuma dai wani abu makamancin haka.
Duk da tsauran wannan dokar dai akwai 'yan Afirka da dama da ke auren mace fiye da ɗaya. Malam Sama'ila Awwal Gwarzo da ya shafa fiye da shekaru 20 a Jamus ya ce auren mace fiye da ɗaya na tattare da ƙalubale. Amman kuma shawara ce ya ce da ta rage wa mai shiga rijiya.
Idan ka auri mace sama da guda ɗaya, su dai abinda suka sani wadda ka fara aure ɗin nan ka ba da sunanta ita ce matarka. Saboda haka ta biyin nan wannan ruwanka. To da yake dama sunan kuɗa ne ake na ƙuli da dankali. Wato wannan mai zaki wannan mara zaki. Saboda haka su ba abin da ya dame su kai auren makokar Allah ya saka auren, saboda ba ƙasa ce ta musulunci ba, babu abin da ya dame su. Ka wadda ka fara ba da sunan ta kace ita ce matarka, to ita aka sani. In ka kawo wata ma ka ce matarka ba wanda zai kula ka. Kai ya rage ruwanka in ka ce za ka yi sama da mace ɗaya, ka tsaya ka bi yanda addininka ya ce ka yi gaskiya tsakaninsu. In kuma ka ƙi to wannan ruwanka. Amma dai su a nan birnin Jamus ba su yadda da ka auri sama da mace ɗaya ba. Saboda haka yanda za ka tsara abun, kamar misali akwai abokaina wanda suke da mata biyu. to sai dai daya ba za ka zaɓi da karga ka bada sunanta, to sai dai idan kaga za ka yi adalci ku yadda tun farko da ita da ɗayar su sani cewar to dokar ƙasar nan ga yanda take, saboda haka idan wani abu ne a faɗi tare ne a tashi tare, in wani abu ne ya zo wanda za a bayar dole ne ya mana an yi agreement domin a raba. Idan kuma ka ce wai matar ka ce ta biyu kana son ka kata nan gurin ba za a yadda ba, ba shi a cikin doka, saboda haka ya rage ruwanka ka dinga tsallan kwaɗi zan ce kana nan wata kaɗan kana nan sannan kuma wata kaɗan kana Afirka.
A daidai lokacin da mace ta kasance a matsayin ta biyu ko ta uku ko ma ta hudu, takan fuskanci tarin matsaloli ganin yadda dokar kasar ke biris da kokenta, saboda kuwa hukuma ba ta san da zamanta ba. A kasar da dama ake tafiyar da duk al'amuranta bisa tsari guda.
Ita matar idan ba ta da izinin zama, misali ta ce mijinta na da izinin zama, ba wanda zai saurare ta, saboda me? Saboda ita ba a yadda cewa ita matar shi bace. So saboda haka duk wani abu, wani benefit ko wani wata dama da za ta samu na cewa wajen ta auri wani wanda yake zaune a nan, duk bai taso ba wanda zai kula ta, ba a san da wannan magana ba. So dokar dai a takaice ta yi stikin ne kawai, ta tsaya ta jajirce kan mace kwaya daya, saboda haka idan kai mace sama da guda daya ba ta a cikin tsari, kuma wannan ba zai sa cewar za a yi mata wani abu domin kai ka aure ta ba. Ba ruwan doka da wannan a nan kasar Jamus a bisa sani na.
To kamar yadda watakila aka sani, masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasashen Turai da ma yamma sun ci gaba da fafutukar ganin an mutunta 'yancin kowane ɗan adam kan duk wani zaɓi da ya shafi rayuwarsa. Shin ko abu ne mai yiwuwa a ɗaga wa miliyoyin baƙin da ke rayuwa waɗannan ƙasashen da al'adarsu ta amince musu auren mace fiye da ɗaya ƙafa nan gaba? Har wa yau Dr. Musin ne ya yi ƙarin bayani.
Inda za a tabbatar da irin 'yanci na kowa, abu ne da ya kamata a ce an halatta, tunda an halatta auren jinsi, an halatta abubuwa da yawa da za a ce a wani wajen ba za a iya halattawa, amma saboda cewa ɗan adam yana da 'yancin kansa, so watakila a wasu ƙasashen da babu masu tsoron ra'ayi, watakila a samu ko ɗan ƙure-ƙure halacci a yi wa haka, amma dai abu ne da ba shi da tabbas gaskiya. Amma in muna tunanin indi progressive left wing politician siyasa za su dare madafun mulki a sassauta ra'ayinsu a kan wannan abu.
Da muke shirin nada tabarman shirin, mun ji daga bakin wata amarya da ta nemi a saka yi sunanta kan hali na samu da rashi da ta ce ta tsinci kanta saboda wannan dokar.
Yau shekara na hudu kenan da aure, amma sun hana ni biza zuwa Jamus duk da cewa matsayin mai aiki zan je dan yana da wata mata a can.
To Allah ya kawo mafita. Madalla, to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To madalla, masu sauraro, kafin mu ci gaba ga mabuɗin kunnuwa.
Shirin mu bin sako na dauniya dan Allah. malamai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado ma soko gumba zana ko saba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zanu bari na nausa ga zuciya na ta fadin kada in fasa ina tabe da yi karo da dan Musa ya so in dan huta ni ko na ce ban gaji ba ka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so take gane ake kin yi mantuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na salla in yi saukewa banjin daɗin lokacin ta yayo ban yo ba garin fulani ne adamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na galibabatu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban daki na yi gamo a soyayya nan yo doki ni nai zatan soyayya da akwai zaki na dandana
da haka ne kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
hukumomin ayyukan jin kai na majalisar dinkin duniya sun ci a rufe mashiga guda biyu na Rafa da Karim Shalom da ake bi a kai ga shiga zirin Gaza ga mutane da kayayyaki a bangarorin biyu lamarin da ya katse hanyar rayuwa ga fararen hula fiye da miliyan biyu a yankin Falastinu da ke fama da rikici a halin yanzu ba mu iya kai ga mashigar Rafa inda sashen Gokad na ma'aikatan tsaron Isra'ila ta datse hanyoyin baki daya da ya hana mu gudanar da ayyukan mu inji kakakin ofishin shirya ayyukan jin kai Jens Lerg Kogat shine sashen shirya ayyukan gwamnatin Isra'ila a yankunan Falastinu. Kasar Belarus ta faɗa a yau Talata cewa ta fara gwada ƙarfin sojanta domin tabbatar da ta shirya girke makaman nukiliya da zaran shugaba Alexander Lukashenko ya bada umarni. Sanarwar na zuwa ne wuni guda bayan da ma'aikatar tsaron Rasha ta ce tana shirin gudanar da wani atisayi akan dabarun nukiliya. Belarus ba ta da wani nukiliya amma ta amince ta dauki bakoncin atisayin nukiliyar Rasha akan kasarta da aka cimma a shekarar da ta gabata yayin da yaki da Rasha ke yi da Ukraine ke kara rancabewa. Rahotannin farko na cewa akalla mutane biyu sun mutu kana wasu guda 20 sun jikata a wani hari da aka kai da wuka a wani asibiti da ke kudu maso yammacin China. Halin ya auku ne a karaman hukumar Xinjiang a lardin Yunnan. Rahotanni na cewa an kama mutumin da ake zargi da kai harin. A yau Talata ana ci gaba da aikin neman ma'aikata da suka makale karkashin wani bene da ake ginawa ya rushe a wajen birnin Cape Town a Afirka ta Kudu. Lamarin da ya sanadin mutuwar mutum hudu. Kimanin ma'aikatan gine-gine 75 ne ke aiki yayin da ginin ya ruguje a jiya Litinin da rana a unguwar George mai tazaran kilomita 400 a gabashin birnin Cape Town.
To baki ɗaya kuma da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya ce ana gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Da Julie Lazarus Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu. Hawwa Sharifu ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safen ku.